أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يوم وعينا مسلمين ما زاد ماتا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بمجيب أبونا زنتي أكان أبا بندسك باتا أزمين متون منكي lamari na biyu da ke bata azumi shine nasabta karya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ma'aikinsa da khalifofin nan na ma'aikinsa salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in muka ce wannan karya da mutun zai nasabta shi zuwa ga Allah da ma'aikinsa da khalifofinsa sawa'an da harshen sa ya fadi ko ya rubuta ne ko ya yi nuni ne aka fahimci wani a cikin wannan nunin sa wannan abin kuwa karya ne zuwa ga Allah ya nasabta karya ne zuwa ga Allah ko ma'aiki ko da ya cikin khalifofin ma'aiki sa'annan hali na biyu a wannan karya sawa'an wannan karya shi da kansa yayin wannan karyan ko wani yayin wannan karyan shi ma me yake fadan wannan karyan kuma ya yadda da wannan karyan yake fada babu bambanci sa'annan wannan karyan sawa'an labari yake bayewa akan wannan karyan ko tambaya ake mai aka masa yake bada jawabi yani shine khabar ne ko insha'i ne ba babu bambanci akan wannan sa'annan wannan zai wannan karyan ko zai nasabta karya zuwa ga Allah subhanahu wataala da ma'aikin sa ko dai cikin khalifofin ma'aikinsa wani ne ya yi fadi wannan magana akan karya amma she zamana yana nakalta wannan magana to wannan babu laifi amma idan ya zamana me yana da me yakini akan wannan abin to nan ne akwai laifi amma kawai wani yayi magana ya nasabta karya zuwa ga Allah ko ma'aikin Allah sai kai kawai naka ne mai kana nakalta wannan maganan da yayi ba da mai kana da yakini da abin da ya fada ba misalan kan mutun ka zamna kan minbari kace la'ibat hashim bil mulki fala khabar jaa wala wahyu nazal wannan maganan yazidi dan muawiya ne lokacin da aka zo da kannan naji kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya gansu cikin wannan hali yana alfakhari yake cewa wai banu hashim sun yi wasanni da me sarauta ba wani labarin da yazo ba wani wahayin da me ya sauka kaga wannan yana karyatar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yazo yace muna Allah ne ya aiko sa kai naka ne me kana nakalta wannan magana ne kawai to wannan ba nasabta karya bane zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na'am yazid shike nasabta karya zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan abin da ya danganci nasabta karya zuwa ga Allah da ma'aikin sa da khalifofin sa kenan sa'annan cikin ababin da suke bata azumi na uku shine mutun ya sa a kansa duka a cikin ruwa halali yana ya alhali yana azumi mutun da ke azumi idan ya sa kansa duka akan ganganci a cikin ruwa to azumin sa ya bata amma akwai su halaye da zamu ambata abinda ya danganci wannan abinda ke bata azumi na uku idan mutun ya aikata shi azumin sa bai bata ba mutun ya sa kansa duka a cikin ruwa akan rabkannuwa azumin sa bai bata ba ko rabin kansa ya sa a cikin ruwa ba dukkan kansa ba ko ya sa rabi daga baya kuma ya sa rabi wato bai sa dukkan kansa a cikin ruwa gaba da ba sa'annan hali na hudu shine ba da mai son ransa ne ya sa kansa ba an tilasta shi ne aka kama kansa aka sa a cikin ruwa wannan kuma azumin sa bai bata ba Sa’an nan bayan haka, idan mutum ya yi shakka cewa dukkan kansa ya shiga cikin ruwa ko dukkan kansa bai shiga cikin ruwa ba, shi ma azuminsa bai bata ba. Idan mutum yana cikin halin nan na azumin watan Ramadan, idan yana son ya yi wanka ta janaba, idan yana azumi sai ya sa dukkan jikinsa a cikin ruwa, hadda kansa duka ya sa a cikin ruwa, to azuminsa ya bata. Allahumma, azuminsa ya bata kuma wankansa bai inganta ba. Allahumma, sai dai lokacin da yake cikin ruwan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala, ya san ya yi laifi, saboda mai azumi bai kamata ya sa kansa duka a cikin ruwa ba. Lokacin da zai fito sai ya yi niyya, kamar yadda muka bayyana wannan wanka na irtimasi, muka bayyana shi lokacin da muka yi zance a kan wankan janaba. Idan ya tuba lokacin da zai fito sai yi niyya wanka na janaba, to wankansa ya inganta, amma azuminsa dai ya bata. Bayan haka, ɗaya cikin abin da ke ba ta azumi shi ne mutum ya yi amai. Dukkan lokacin da mai azumi ya yi amai kan ganganci, ko da wannan amai da ya yi sababinsa sababi ne na ciwo, yani bai da lafiya ne ya yi wannan amai, amma kan ganganci, azuminsa ya bata. Idan kuwa mai azumi ba da zabinsa ba, ko ya manta cewa yana azumi sai ya yi amai, to azuminsa bai bata ba. Yani mutum ne yana azumi yana zaune, amai ya taso masa ba kan ganganci ba, ko ya manta yana azumi sai ya yi amai, to azuminsa bai bata ba. Sannan bayan haka, abin da ke bata azumi shi ne istimna'i. Idan mutum da ke azumi ya aikata wannan aiki, shi ne mai mutum ya zamna yana wasa da farajinsa a zakarinsa hal mani ya fito, to wannan aikin yana ba ta azumi. Idan kuwa mani ya fito da mutum alhali yana azumi ba da ganganci ba, masalan yana cikin bacci ne da rana sai mani ya fito masa, to azuminsa bai bata ba. Sa’annan cikin ababen da suke bata azumi shi ne mutum ya saura a kan janaba har zuwa kiran sallan asubahi. Idan mutum da yake cikin hali na janaba ya saura kan wannan janaban hal aka yi kiran sallan asubahi bai yi wanka ba, alhali wazifansa ne in ma ya yi wanka ko ya yi taimama, shi ne bai wankan ba kuma bai yi taimaman ba hal aka yi kiran sallan asubahi, to babu shakka a cikin bayanin da za mu yi a yanzu a cikin wasu halaye azuminsa ya bata. Shi ne mai na farko, idan akan ganganci mutum bai wanka ba hal aka yi kiran sallan asubahi, idan wazifansa shi ne wanka ko bai yi taimama ba, idan wazifansa shi ne taimama, idan ya zama wannan azumi ne na watan nan na Ramadan ko biyan bashin azumin watan Ramadan, to azuminsa ya bata. Amma idan sauran azumi ne, masalan azumin nafila, azuminsa bai bata ba. Idan mutum da yake cikin hali na janaba a cikin watan Ramadan sai bai yi wanka ba ko bai taimama ba, idan wazifansa wanka ne ko taimama, amma akan mantuwa bayan kwana daya ko bayan kwanuka sai ya tuna cewa wato rana kaza ya kasance yana cikin hali na janaba da daddare bai wanka ba har aka yi kiran sallan asubahi sai ya tuna, to wajibi ne wannan ranan ya rinka wannan ranan, wato ya biya azumin wannan ranan. Idan mutum da ke azumi sai ya samu kansa a cikin hali na janaba, amma wannan janaban ya faru da shi ne cikin bacci, bacci yake yi ya samu kansa a cikin wannan hali, to ba wajibi ba ne ya tashi gaba da ya je wanka ko ya yi taimama. Hani mutum da rana yana bacci a cikin watan Ramadan sai ya yi mafarki mani ya fito masa, to ba wajibi ba ne ya tashi ya je ya yi wanka, kuma azuminsa ya inganta, azuminsa bai bata ba. Mutum da yake cikin hali na janaba a cikin darar nan na watan Ramadana, idan ya sani cewa gabanin kiran sallan asubahi bai tashi yayi wanka, to wannan mutum wajibi ne kada ya yi bacci, yani yayi wanka tukun ya yi bacci. Idan bai yi wankan ba ya yi bacci, kuma ya faru cewa bai tashi ba har aka yi kiran sallan asubahi, to azuminsa wannan rana ya bata. Haka cikin abin da ke bata azumi shine ‘yar uwa mace ta saura bayan al’adanta ya yanke, ta saura a kan mai janaba shine ta saura ba ta wanka har a yi kiran sallah. Sawa’an wannan al’adan nata haid ne ko nifasi ne. Cikin watan Ramadan kafin a yi kiran sallah sai jinin ‘yar uwa mace ya yanke, a kan ganganci ba ta yi wanka ba har aka yi kiran sallan asubahi. Idan wazifanta shi ne wanka ko ba ruwa, wazifanta shi ne taimama, ba ta yi wanka ba kuma ba ta yi taimama ba, to azuminta na wannan ranan ya bata, sai ta rinka wannan azumin. Idan mace kuma tana cikin al'ada ne ko hali ne na istihada, kuma wannan istihada mu yi bayaninsa lokacin da muke bayanin wankan janaba, mu yi bayani wurin mun fada da magana akan hali na istihada. Idan ta yi aiki da wazifanta, to azuminta ya inganta, amma idan ba ta yi aiki da wazifanta ba kamar yadda muka yi bayani, in ne ya kamata ta yi wanka sai ba ta yi wanka ba, to azuminta bai inganta ba. Sa’annan abin da ke ba ta azumi kamar yadda muka yi bayani shine mutum ya sa magani ko abin da ake ce masa dura a mafitan bayan garinsa. Sawa’an wannan aiki da ya yi sa ne saboda jinya, baya da lafiya ne, jikinsa ya yi zafi, aka ce ya yi wannan abin, to azuminsa ya bata. Akwai abin da yau muke ce mai shiyaf, shi ma ake sawa a duburan mutum ke sawa a duburansa, saboda idan samu sanyi, saboda khususan wannan suke fama da basir, suna sa wannan don samu don sakina. To idan mutum ya sa wannan saboda shi ba ruwa ba ne asalinsa, to ba laifi, wannan baya ba ta azumi. Abinda za mu yi zance a kan mu ba da hukunci, dunkulallen hukunci, shine dukkan abinda muka yi zance kai cewa suna ba ta azumi guda tara, idan mutum ka yi su kan ganganci, to azumin mutum ya ba ta. Idan kuwa ba ka yi su ba kan ganganci, azumin mutum bai bata ba kan mantuwa da ire-irensu. Sai dai mutum da zai saura a kan janaba, to wannan sawa an kan ganganci ne ko ba kan ganganci ba ne azumin mutum ya bata. Na mu zance abin da ya danganci ko kuma ba lokaci, insha Allah a sabon saduwa za mu zance a kan ababen da yake makuruhi a cikin azumi, bayan haka mu shiga zance a kan biyan azumi da kafara da ake yi idan mutum ya sha azumi. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.